sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 60 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa a kan kogin Niger. Kana wasu fasinjoji 83 da ba a gansu ba ana fargaban ko sun mutu. Jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji 160 ciki har da yara da mata ya nitse ne bayan ya daki da wani abu kane fashe a ranar Laraba. Yayin da yake kan hanyarsa a kan kogin mafi girma a Najeriya a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. A jiya Juma'a ma'aikatan agaji sun ci gaba da kokarin ceto mutane. An kwashe gawar waki da jirgin ruwan ma'aikatan zuwa gaban ruwan domin daukar su da ambulan. A ranar Alhamis ma'aikatan sun tsamo gawar waki 55 abinda ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 60 a cewar Sani Dododo shugaban hukumar aikin agajin gaggawa ta Nima a jihar Kebbi. Ya kara da cewa suna sa ran tsamo gawar waki da dama a jiya Juma'a amma kuma ya ce tana yiwuwar fasinjoji 83 da suka bata ba su raye. An ceto fasinjoji 22 jim kadan bayan hatsarin amma kuma babu wanda aka sake cetowa da ransa tun lokacin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jinjiri da bai cika shekara guda ba. Amurka tana sa ran cewa kudade da dama za su taimaka wurin jike gibi da rundunar mayakan ƙasa na Amurka za su bari a Afghanistan. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya bayyanar da kasafin kuɗi a kan tsaro na dala biliyan 715 a shekarar kuɗi ta 2022 ciki har da dala biliyan 3,300 na taimakawa rundunar Afghanistan. Bukatar ta haura abinda Amurka ta baiwa Afghanistan a wannan shekarar kuɗi da take karewa da miliyan 300. Idan majalisar dokoki ta amince da bukatar kudaden za su taimaka wa gidauniyar rundunar tsaron Afghanistan ta samu kayan aiki da kuma horo da take bukata da ma wasu gine-gine ga ma'aikatan tsaron Afghanistan da sauran rundunonin tsaron kasar. Muna ganin cewa tunda yake za mu fice daga Afghanistan akwai bukatar mu ba su karin taimako akan harkokin tsaro ga rundunonin kasar, inji Ann McAndrew, karamin sakataren tsaro mai riko kana babban jami'in sha'anin kuɗi a ma'aikatan tsaro ta Pentagon, yana faɗa wa manema labarai. A jiya Juma'a 'yan Republican a majalisar dattawa sun yi nasarar tare wani kujerin doka da ke neman kafa wani kwamiti mai wakilcin dukkan jam'iyyu da zai yi bincike akan rikicin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan shugaban kasa na lokacin Donald Trump suka je majalisar dokokin domin hana tabbatar da nasarar Joe Biden. Kamar yadda ake zato, 'yan Republican sun yi amfani da wata dabara ta jin kafa suka dakatar da kujerin da zai gudanar da bincike da babu bambancin siyasa akan rikicin. Wannan ne dai karin farko da aka yi nasara wurin amfani da irin wannan dabarar domin dakatar da matakin kafa doka a majalisar dattawan zamanin mulkin Biden. Kuri'un da aka kada 53 a kan 35 sun gaza kai kuri'u 60 da ake da bukata domin zuwa ga mataki na gaba. Hakan dai na faruwa ne saboda majalisar dattawan mai mambobi 100 inda Democrat take neman 'yan Republican su goma su mara mata baya ta tabbatar da wannan kudirin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban mulkin sojan Mali Kanal Asimi Gwata ya faɗa cewa za a nada sabon Prime Minister nan ba da dadewa ba a jawabinsa na farko tun bayan da ya juyo mulki a wannan makon. Shugaban sojan ya bada sanarwar ce yayin wata ganawa da 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin jama'a a Bamako a cewar dan jaridan AFP, yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin sojan kasar. Sojojin sun tsare shugaban kasar Ba'in Dao da Prime Minister Muktar Uwani a ranar Litinin kafin suka sake su a ranar Alhamis bayan sun yi murabus. Sai dai kama shugabannin biyu ya haifar da hayaniyar diplomasiyya kada ya kasance juyin mulki na biyu a cikin kasar shekara guda a kasar da take fama da rashin zaman lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu maida hankali akan hatsarin jirgin saman sojin saman Najeriya da yayi sanadiyar mutuwar babban hafsoshin mayakan ƙasa Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru da wasu hafsoshi guda goma. To madalla. Yadda aka yi jana'izar babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya kenan, Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru, a makabartar sojojin Najeriya da kenan birnin Abuja. Kafin dai a yi jana'izar tasa, sai da hafsoshi da kuma makarraban gwamnatin Najeriya suka yi jawabi daban-daban, amma dukkaninsu sun yi jawabin cikin hawaye. Alal misali, babban hafsa mai kula da harkokin tsare-tsaren hedikwatar sojan Najeriya, General Ben Ahonatu, da kyar ya kammala jawabin sa cikin kuka.
Lieutenant General At-Tahiru, adios, may your gentle soul rest in peace. Amen.
Kazalika, shi ma babban daraktan harkokin addinin Islama na rundunar sojan Najeriya ya yi jawabin nasa ne cikin hawaye sharaf.
Allahumma ya gifin Allahumma ya kamu, wa a yi bin wa a tsohon su, wa a kai da yin zuwa wa wasu ne da halafi, wa ka sai da wani yi ma yi wa tsari ma da fara, wa ta yi fiye mai rabin ko ya da hajjari kamar yi ma sa da labiya da gudu da a ta yi kunu yi budurin da buguri mu da bai yi yi.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
كذلك شيما منسوس أرنا جريا جنرال بشير مغشي يأتي إندا ترد ترددي لكم جوياي بكر يسامو يكمل جواب الناس.
Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru was an icon of professionalism, bravery and discipline.
General At-Tahiru dai ya dauko hanyar murkushe ƴan ta'addan Boko Haram tare kuma da ƙara inganta walwalar sojoji, domin ko a ranar sallah da ta gabata ya je shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ziyarci dakarun a filin daga, kuma da kansa yake sanya musu abincin sallah tare da kaddamar da wasu gine-gine da aka yi wa mayakan, kama abin da margayen ke cewa a wancan lokaci.
Makasudin wannan kaddaba da wannan gine-gine shine a taimaka wa sojoji an san yito daga daji samu su huta. Akwai abin da ake cewa rest and recreation, su zo su ma su huta daga nan su kara komawa bakin daga a cigaba da aikin da ake yi. Dan kuma an yi wannan dan za a kara fadadawa nan gaba ma za mu samu yawancin wayannan su gina musu duk burge su daga sanya nan.
Rasuwar General At-Tahiru dai ya sake tada muhawara sabo fil akan wannan hadirin jiragen saman sojin saman Najeriya, da wannan shine karo na uku a cikin watanni uku a yayin tsakanin nan. To kome masana ke cewa akan haka, Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, ajinsa daya da General At-Tahiru a makarantar horar da sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna, kuma ƙwararre ne akan sha'anin jiragen saman sojin Najeriya.
Na farko dai abin da za a ce, wannan hatsaruri da aka dinga samu na jiragen jirgin saman soja, dole ko kai wane ne ya tayar maka da hankali, saboda shi jirgi, especially jirgi na zamani yanzu, wato an kai lokacin wanda yake jirgi shi kanshi baya da hatsari. Idan kaga jirgi yana samun hatsari, to wasu abubuwa ne wanda yake kamata a yi ba a yi ba. Lokacin da Bature ya fara tuko jirgi, a lokacin an yi su ne hatsari, abu kadan ma zai rikito da jirgi, amma da kimiyya da fasaha ta kai yanzu kana ci, ana iya cewa a cikin duka hanyoyin da dan adam zai yi amfani da shi ya tafiya daga nan zuwa nan, ba wanda ya fi inganci ya fi rashin hatsari kamar jirgi. Ina gani zan iya cewa hatta kiki wannan tafi jirgi hatsari. To shi yasa nace, amma inda aka kai dinnan, idan akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ko wurin matukin ko kuma gyara da aka ce a yi, ko kuma wasu dabaru wanda yake shekara da shekaru an koyi su cewa za su iya rage hatsari idan ba abin sauran ake samun matsala.
Shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba, da har ake samun irin wannan akasiri har ila yau ga group captain Sadiq Garba.
Ba kawai akan wannan hatsarin jirgi ba, in aka duba tarihi abubuwa hudu ne ko biyar za su sa jirgi ya samu hatsari. Na farko shi dan adam wanda ke fuka jirgin, me ne kwarewan shi, me ne iyawan shi? Wannan kaga ko mota ce tafiya da kasa ko akan keke ne, wanda bai iya hawan keke ba zai yi accident, wanda kuma ya dade yana hawan keke ya san yadda zai, ya san yadda zai bude nan ya fada nan ya bude nan ya fada nan keke kai shi inji keke. To kaga na dan adam kenan. Abu na biyu shine shi kanshi karfin mashin din shi jirgin, ana duba gyaran shi ayi canjin wasu abubuwa da ya kamata ayi, saboda jirgi yawancin jirgi ko ma na soja ko ba na soja ba yana da wani lokaci, kowane jirgi yana da wasu awowi wanda yake idan kai amfani da shi na wannan awa din kai ko aje shi kai ba kamata tuka shi ba, akwai wasu abubuwa na jirgi wanda su waɗanda suka yi jirgi za su ce maka bayan lokaci kaza ko kuma bayan an yi amfani da jirgin nan na awowi kaza a canza wannan abun ko a cire wannan abun ko kuma a dawo mana da shi masana'antar inda aka kira jirgin, duka akwai irin wannan gyara. To abu na biyu kenan, idan ba a yin wannan za a samu hatsari. Abu na uku wanda zai iya faruwa a samu hatsari, to shine wannan za a iya cewa shine abu kamar na yanayi, akwai iska, akwai ruwa, akwai wani tsawa ko kuma akwai wasu hatta tsuntsaye da suke tafiya haka a cikin abun nan. Akwai lokacin da tsuntsu zai zo ya bugi glashin jirgi ko kuma ya shiga cikin wannan kwarkwadon da take injin jirgi din ta sama jirgin matsala. To kaga wannan ba abun da shi matukin jirgi ba za ka bashi wannan ba, ko da yake kuma ko anan din ma matukin jirgi da masu sauran da suke taimaka matukin jirgi suna da abun da za su yi, saboda me kaga kuma kimiyya ta sa yanzu akwai masanan wanda za su iya duba su ce maka a Kaduna ko a Abuja ran talata rana kaza ga wata da yamma wurin karfe kaza haka za a samu wani babban iska ko kuma za a samu wani babban ruwa wanda yake zai zama hatsari. To kaga wannan din shi wanda zai dauki jirgin ya kamata ya nemi wannan bayanan, menene zai zama yanayi a wannan lokacin zai. To kaga zaka iya, to amma kuma duk da hakan akwai lokacin da zaka tashi yanayi ba hadari ba ruwa kwaram sai zo, saboda kuma da muke nan kasa za ga lokaci ba hadarin ruwa zai zo. To amma abin da nake nufi akwai abin da kimiyya ko fasaha zai rage akai. To kaga a cikin waɗannan abubuwan idan aka je aka bincika za a ga cewa ko dai rashin iyawan dan adam ko kuma rashin gyaran jirgin ko kuma yanayi a ciki yana yi wa a cikin ukun nan dole za a samu, kuma wani lokaci zai zama duka guda ukun ne suka haɗu suka kawo wannan hatsarin. So wannan ba za mu yi katsalandan akan wanda suke bincike ba, binciken su ne zai kawo.
Captain Bala Jibrin, kwararren matukin jirgin sama ne a Najeriya wanda ya shafe sama da shekaru 40 yana abu daya, yace yawan jiragen hadirin saman sojojin saman nan fa abin dubawa ne.
Jiragen sojoji suna hatsari an yi kamar guda uku a cikin lokaci kankani. To na farko dai shi hatsarin jirage na soja binciken su a surance suke dubawa saboda akwai abu da ya shafi security. To amma a matsayin mun masana kuma ɗan ƙasa, mutum yana shekara da 60 da ya wuce a ce yana jin tsoron wani abu, to za mu fata gaskiya abun dubawa ne. Dan amuna mu na farar hula na civil aviation, idan ƙasa aka samu accident daya biyu uku to abun dubawa ne sai a shiga wannan CAA, sunan ma'aikatar da take kula da wannan abubuwan ana kiranta CAA a Najeriya, ana ce mata NCAA wato Nigeria Civil Aviation Authority. Za a je a bincike wani laifi CAA take da ba ta kula da abubuwa. To sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa, manyan sojoji suna mutuwa, matasan sojoji suna mutuwa, kuma soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki. Dan haka lalle hukumar Air Force na Najeriya su tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din the pilots din su. Training a aviation yana da muhimmanci sosai, ko na soja ne ko na farin hula su tsaya akan training din su. Maintenance din jirgi ba a cikin corners wato a yankin ba a maleji a maintenance jirgin sama.
To yanzu ko me ya kamata rundunar sojan sama ta yi a halin da ake ciki har ila yau ga group captain Sadiq Garba Shehu?
Rundunar sojan sama shi ne su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki akwai ran da ake cin sa'a akwai ran da ba a cin sa'a. Abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojan sama na Najeriya a ƴan kwanakin nan ba su samu sa'a ba. To shi abu idan ya taso, idan kana neman magani shi, magana na farko shi ne kai kanka ka yadda ma kanka cewa kai ina da matsala. Idan baka yadda kana da matsala ba, to samun mafita yana da wuya. So su runduna ya kamata su san cewa ai matsala.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dan gari daga nan gidan Radio Niya FM na birnin Kwanin Shanguriyar Niger. Suna na Haruna Mamman Bago, kuma mun sauka a garin Debisu gidan Kibiya dake cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanin a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Niger. Garin ba nesa yake ba, yana 1 kilometer alilas ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga headquarter birnin Kwanni, ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwanni. Kuma hadu da ɗaya daga cikin dattawan garin na Dubisu gidan Kibiya, malami mai sunanka.
Sunana Bato Labo.
Kana da yanzu shekara nawa yanzu?
Yanzu ina da cikin shekara 70 ba ɗaya gare ni.
To muna ɗan musan shi wannan gari na Dubisu gidan Kibiya, me yasa aka ce mai Dubisu gidan Kibiya?
Lalle gidan Kibiya nan da kaji ana cewa Dubisu gidan Kibiya, gidan Kibiya taka. Dan abinda mun ka sani kakanni da uwaye, saboda zarumcin gidan Kibiya na kasan gidan Kibiya. Tunda mun mahalba ne gidan Kibiya, mahalba na na ƙasar birnin Kwanni da har ta kai ga masarautar Kwanni.
Hali kamar ni kuka halin
mu komai muna yanzu ɗan zamanin da na aka ce ga guguwar yaki ya taso. Mu kakannin nan namu da uwaye, mu da Kibiya na zamu tarbiyar yaki. Kuma duk wanda mun ka duk mun ka Kibiya, in mun ka Kibiya ko da mun ka san kai ta kai.
To kamar kana ka ba mu yallawo wani dan tarihi na kamar martabar Kibiya da wannan gari ya nuna, musamman a cikin wannan karkara ta birnin Kwanni.
Eh, lalle zan baka tarihi. Dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba'abzi ne da yake zai towa Kwanni, shi ta Kwanni da yaki. Duk lokacin na sarakai da sai sarki ya aiko mu Kibiya, yace to kaji matsalar da ta faruwa da za su shiga cikin birnin Kwanni. Sannan shi Kibiya ce ai wannan an gama.
Kamar hakimin garin shi ne aka ce ma Kibiya.
Ka san hakimi daban, Kibiya daban. Eh, mu nan Kibiya ta nan kaji ana cewa.
Kenan wanda an jagoran mutanen gari shi a Kibiya nan ko?
Eh, kamar nan shi ne a Kibiya nan wanda an jagoran abin tun da mai gari namu yana can ne. Mai gari shi ne kamar shi sarauta ta mutu Kibiya. Kenan wannan abzanin da yake zai towa cikin Kwanni da yaki. Dan nan kakannin nan mu Kibiya ta an saka mai tattai ko a kece kawo gari gashi nan Bingire. Ya gangaro Bingire shi kawo zai zakwa dan makiri. Na tsakanin Bingire da dan makiri nan Kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba.
To da ina an ka saki Kibiya?
Dan nan an ka saki ta.
Dan nan cikin.
Dan nan garin eh dan nan gidan Kibiya an ka saki ta.
To yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa, yana da shekara nawa da girkawa?
Yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna girmin 2021 kenan, yana da shekara 341
da girkawa.
Tunda kakannin nan mun ka tau mu musamman wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ce ma gidan Kibiya, to mu je zana bisa gidan zana kakannin mu hakwana.
Na'am. To yanzu kamar cikin garin wace irin kabila, wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane?
A mu yanzu nan gidan Kibiya ba mu da ta kabila. Da mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da taho ba, mu nan gidan Kibiya ba mu san mai wani hulla da wani bahillaci ba haka ko wani.
Wani buzu.
Ko wani buzu haka.
Wani ba.
Tunda duk wanda asalin gidan Kibiya da wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata. Duk wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata.
Me ya dalili?
Saboda gado na tun kakanni da kakanni.
Ba su haɗe dalilin da
ya a sun haɗe. Sun faɗi. Dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zalumi kake. Kana son kai zalumtaka. Kenan ba ka alman bahillata. Ba ka don inda da ka alman bahillata to wannan duka alamari na ku duniya ce.
Asiriya
ta ce. Kenan ko mace ta kado da kai tana a kan ƙasa.
To su mutanen Dubisu gidan Kibiya, wace gobira na arawa na bagubawa na wa'ani irin.
A mu mutanen gidan Kibiya inda gidan Kibiya ta taso da Najeriya ta taso.
Da Najeriya.
Da Najeriya ta taso.
Najeriya wani waje cikin Najeriya.
Da Kabe dai muka taso.
Da wajen da jihar Kebbi.
Da jihar Kebbi.
Cikin ƙasar Kebbi.
Can cikin ƙasar Kebbi to da can asalin gidan Kibiya ya taso. Dan wanda a tushen gidan Kibiya din ba gai shi a tushen gidan Kibiya.
Shi ya kawo gari.
Ya kawo gari. Dan bisa icce na shi ke.
Din ba gai.
Din ba gai. Bisa icce na shi a kwana. Yan ɗano gari to bisa ita can nan a kwana.
To da can ƙasar Kebbi da ya taso ka gangarowa na ya taho ko.
Gangarowa na ya je zaka nan sai ya taho ya huce ka sauko. wato ya shigo illela har ya zakwani da ya tawo dan ni tasowa ta nayi wayo da ittanya nan ittanya da kwana bisa gare ta to da ya tawo zai huta to sai da ni da ittanya na sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya na tsaya nan ka ji mu hore abin da ka ta gidan kibiya
to da ya tawo shi da ya zaka ko da jama'a ya tawo
iyali ne shi da mata sai na to da shi
babu wasu mutane
babu wasu mutane da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ne Allah ni abinda mutane kai kasuwanci noma kiyo mi mutane kai
yanzu nan gidan kibiya abinda mutane kai noma na kasuwanci da shi dena ake
muna musan kamar su shi wannan gari Allah ko wani abu wanda gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan gare an ka so
amma abinda muka takama da shi mu an kibiyan nan ta nice ma zakwan lokaci na don ko matan gidan kibiya ya Haruna mamba an tacce yau ka bata mare tace sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo duk mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan kibiya shi yasa har ga yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan take bin kibiya ita kan ba a yabarin ta
yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na daya
ta gobe kibar nan Haruna mamba akwai su har gobe akwai su
akwai su kibau
ko gobe akwai su kibar nan
amma dai an bar hal ba su ajjana suke ana
kan an bar hal ba su idan kaga kibiyan nan ne idan kaga an tahi sai kamar ran sallah a taiwa da sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu ta so makakani da wai duk kibiyo ne da gani ko doshi karkashin salakuwa na nasu karkashin sarki da suke duk abin da suka bukata suka ce sarki shi musu da gudu na sarki da yi musu
to wannan
zuwa mun ga sarki namu Allah shi mai albarka da inda duk al'adodi an ga ce shi na harkar bisa gidan kibiya shina yi
to yanzu muna yi musan wannan gari ne a matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita
yanzu mun ban da matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su
harkoki wani
kamar namu na gado hakan ga
na tsaye-tsaye
na tsaye-tsaye yanzu shi suka shi kibiya dole na yanzu
shi an matsala ku
shi amma dole in ta kane kibiya dole sai yayi
sai
an yi wannan harkoki na tsaye-tsaye shi sai an yi wannan harkoki na tsaye
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma Ali Haruna mamman bako ne na shirin kuma na gabatar daga nan gidan radio ndiya FM na birnin Kwannin jagoriyar Nijar sai ci mun ku sai wani karon idan fa Allah ya yarda
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Thank you.
Ashen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.